Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da maniya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiya yau ranar Juma'a ta babbar rana 2 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Salfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi batun yanayi. Jiya Alhamis, Amurka ta kakabawa waɗansu kamfanoni 9 da kuma mutane 3 takunkumi waɗanda ake hakikanta cewa suna da alaka da ayyukan makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Kana shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallama matsayinsa na jagorantar dandalin tattaunawar da ya kafa.
Kanan labaran kenan aka ji. Amurka ta sanar da hukuncin da ta yanke na ficewa daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris akan sauyin yanayi. Mai ficewar Amurka za ta haifar ga sauran ƙasashe musamman ma na Afirka?
Kowane ƙasa musamman ma mu ƙasashen Afirka wanda mu yawanci kawai wato babban abin namu kenan, mu ba mu muke fitar da wannan wato wannan kamar hayaki da shawararsu tunda ba mu da masana'antu.
Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan batu. Albarkacin watan Ramadan, gidauniyar Indima Foundation da ke jihar Borno ta taimaka wa 'yan gudun hijira daga jiyayyu da tallafin kuɗaɗe da kayayyakin abinci na miliyoyin nairori.
Ne mun kawo da kuɗi, mun kawo da kayan abinci, ba yau wannan kawai za mu yi ba, nan zuwa sati da kullum za mu dinga fita muna raba abinci, muna raba kuɗi.
Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Aliza ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi sauyin yanayi, amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ta birnin Paris ko kuma wata sabuwar yarjejeniya baki ɗaya bisa sharuɗan da suka dace da Amurka da al'ummarta da kuma masu biyan harajinta. A jawabin da ya yi a fitacciyar harabar bangaren fadar White House da ake kira Rose Garden, Trump ya ce yarjejeniyar ba ta da wani tasiri kan yanayi, banda haka kuma tana gallazawa Amurkawa ne ta wajen gindaya mata sharuɗa masu tsauri fiye da ƙasashen da suka fi gurɓata muhalli.
The United States will withdraw from the Paris.
Ya ce Amurka za ta zanye daga yarjejeniyar yanayi ta birnin Paris, amma za ta fara tattaunawa domin ta sake shiga ko dai yarjejeniyar ta Paris ɗin ko kuma wata sabuwar yarjejeniya da ta kyautatawa Amurkawa da cibiyoyin kasuwancinta da ma ma'aikatanta da al'ummarta da kuma Amurkawa masu biyan haraji. Shugaba Trump ya bayyana haka ne duk da rashin amincewa da shugabannin ƙasashen duniya da kuma na kamfanoni suka nuna, waɗanda da dama daga cikinsu suka roƙi shugaba Trump baki da baki kada ya janye daga yarjejeniyar. Janyewa da Trump ya yi dai sai ka ce ta kasance sake wani tsarin Amurka a kan harkokin ƙasashen ƙetare mafi girma da magabacinsa shugaba Barack Obama ya kafa. A cikin wata sanarwa, Obama ya ce shawarar da shugaba Trump ya yanke ba wani abu ba ne face rasa shugabancin Amurka a yarjejeniyar. Sai dai ya ce kasuwannin Amurka za su ƙara zaburowa wajen jagoranta abubuwan da suka shafi yanayi.
Jami'an rundunar sojin Amurka sun ce dakarun demokuraɗiyyar Siriya da Amurka ke marawa baya sun isa kimanin tazarar kilomita 3 daga inda ƙungiyar IS ta mayar da hedkwatarta a Siriya. Kuma mai yiwuwa ne a cikin 'yan kwanaki a fara fafatawa a yunkurin ƙwace ikon Raqqa daga mayakan IS. Da yake ganawa da manema labarai a Bagadaza, kakakin dakarun haɗin gwiwa a yaƙi da IS da Amurka ke jagoranta, Kanar Ryan Dillon ya ce dakarun SDF sun ja daga kewayen raka bayan kwace kimanin kilomita 350 daga kungiyar IS a Syria a makon da ya shige. Wani jami'in rundunar sojan Amurka da ya nemi a saya sunansa ya shaidawa muryar Amurka cewa za a fara yaki da nufin kwace birnin a cikin kwanaki masu zuwa. Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da farkon makon nan cewa ta fara rarraba makamai da ababen hawa ga mayakan kurdawan kasar Syria a shirin yakin kwace raka. Wannan ya haifar da sabani tsakanin Amurka da Turkiya abokiyar kawancen NATO wadda take daukar dakarun SDF na Syria a matsayin kungiyar ta'addanci da take alakantawa da haramtacciyar jam'iyyar Waqf PKK. Kungiyar ta'addancin da ta shafe shekaru tana yaki da kasar Turkiya. Dillon ya ce dakarun SDF sun umarci farin kayan da ke garin Raqqa su fice daga birnin kafin a fara musayar wuta. Bayan kimanin mutane 200 sun rasa matsugunansu. Dalan ya kara da cewa an kafa sansanin a kewayen Syria domin mutanen da suka rasa matsugunansu. Dakarun SDF sun kuma kafa wuraren tantance jama'a da nufin hana mayakan IS sawo su shiga cikin farin kaya su arce.
Jiya Alhamis, Amurka ta kakaba wa waɗansu kamfanoni 9 da kuma mutane 3 takunkumi waɗanda ake hakikanta cewa suna da alaka da ayyukan makamai masu linzami na Koriya ta Arewa bisa ga cewar ma'aikatar kuɗin Amurka. Matakin da aka ɗauka jiya Alhamis zai haramtawa ɗaiɗaikun jama'a da kamfanoni da suka haɗa da kamfanonin ƙasar Rasha yin wata hulɗar kasuwanci da Amurkawan, ya kuma hana su amfani da ƙaddarorin da suke da su a nan Amurka. An ɗauki wannan matakin ne yayin da Amurka take ƙoƙarin daƙile ayyukan nukiliyan Koriya ta Arewa, kuma bayan gwajin makamai masu linzami biyu da ƙasar ta gudanar makon da ya gabata. Waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumin jiya Alhamis sun haɗa da kamfanonin Rasha biyu, Addis Bearings LLC da Independent Petroleum Company, waɗanda aka kafa wa takunkumin sabili da samarwa Koriya ta Arewa mai da kuma kayayyakin harhaɗa makamai masu linzami. Ana kuma kyautar zaton jami'an diplomasiya Amurka da na ƙasar China za su yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara ƙaƙaba wa kamfanonin da suke da alaƙa da ayyukan makamai masu linzamin takunkumi.
Ana shirin labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kungiyar tarayyar Afirka ke neman abin da zai maye gurbin kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna gargaɗin shugabannin da ke bisa karagar mulki da wuce gona da iri. Natsanet Belay, daraktan nazari ce a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International.
We believe that there's no legal normative basis to support.
Ya ce mun hakikanta cewa babu dalilin goyon bayan mulkin kama karya da shugabanni ke yi, musamman idan ya shafi keta haƙƙin bil'adama. A shekara ta 2014, shugabannin ƙasashe na kungiyar tarayyar Afirka suka amince da wani ƙuduri da ake kira Malabo Protocol, da ya haɗa dokar ƙasa da ƙasa da ta shafi aikata miyagun laifuka, ya kuma tana da kariya ga shugabannin da ke karagar mulki. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya, Amurka ta fitar da kanta daga yarjejeniyar yaƙi da ɗumamar yanayi wadda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya rattabawa hannu a shekara ta 2015. Kan wannan batu ne na zanta da mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum, Aminu El Yakub, inda na fara tambayarsa mai ficewar Amurka za ta haifar ga sauran ƙasashen duniya.
To a gaskiya a yanzu wato zai wahala a tabbatar da cewa koya zai kasance shi a ƙasashen duniya. Akwai wata kila ƙasashen da watakila za su bi sawun Amerika, su ce tunda Amerika ma sun yi su, kuma Amerika tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke ƙara wato wannan hayaki da abu na ɓata ran samaniya da shauransu da canza yanayi. Amerika da China sun fi kowa. To tunda Amerika ta bata wata kira, akwai kasashen da su ce suma ba za su bi wannan ka'idodin da aka tsaya ba a yarjejeniyar Paris.
To ba ka gani illar ya shafi kowace ƙasa a duniya, ba wai Amerika ko China kaɗai ba?
kawai sosai ta shafi kowane kasa musamman ma kasashen Afirka wanda mu yawanci kawai wato babban abin namu kenan mu ba mu muke fitar da wannan wato wannan kamar hayaki da shawarar su tunda bamu da masana'antu da yawa da suke da wannan abubuwa suke fitar da carbon emission wato sai dai kuma wata gila ko motoci motocin ma ta gila musamman tsofin motoci to amma kuma kaga sai zaman su America wata kila wanda ita ya kamata ta zama suna ja gaba yanzu ta dawo baya musamman a karkashin Donald Trump
kamar yadda kace America ita ce gaba ko kuma ince ita ce shugaba jagora ga sauran kasashe gashi yanzu ta zare kanta to me yake nufi kenan ta bar shugabancin ko kuma ta bar matsayin ta kenan a matsayin shugaba
to a ta wani fanni zai ta bari din to amma yanzu watakila wanda abinda zamu gani nan zuwa watanni da shekaru masu zuwa shine watakila kasashe kamar Germany ko kuma Faransa ko kuma Ingila ma ko kuma wasu kasashen wato kungiyar kasashen Turai watakila su za su dauki wannan jagoran shauran kasashen duniya akan abubuwa irin wannan kamar yarjejeniyar Faransa da aka yi wanda Donald Trump ya fitar da America daga ciki
kamar wannan da yarjejeniyar aka kulla an dau kulla ta ne a shekara ta 2015 kuma wani babban kuduri da gwamnatin shugaba Barack Obama ya cimma a wannan lokacin
haka
to kana nufin wannan kamar siyasa ce
eh babba ni dai a raina siyasa ce ba wani abu tunda kage yanzu haka kamar yau yace daga yau zasu bar wato zasu fara shirye-shiryen barin wannan a gaskiya wato in ka duba wato kafin ma a ce America ta fita sai bayan an gama wato sai an gama zaben nan zuwa shugaban kasa mai zuwa dan zai dauki shekara hudu kafin America ta fita gaba daya ta fita daga cikin wannan
wato ba za ta zare jikinta lokaci daya ba
saboda haka siyasa ne kawai siyasa ne wanda Donald Trump yana yi wato ya nuna masu goyon bayan sa nan cikin kasar wanda yawancin su ba san cewa ma ta kila mai yarjejeniyar Paris take ne ba amma shi zai zo ce musu kawai cewa wato masana'antun su ana neman cutar su tunda abin da yake da ba koyaushe abin da yake faɗa kenan masana'antun America wato ƴan kasuwan America ana cutar su
to kamar yadda ka sani akwai manyan kamfanoni guda 25 sun ratta ba hannu sun miƙa cewar suna son America ta kasance ciki saboda yana da kyau ga kasuwancin su
haka ne to amma kaga tun sun bashi wannan takardan jiya ne ko shekarun jiya amma duk da haka bai ji abin da bai yi amfani da shi ba
to me America suke cewa a yanzu haka suna murna ne da wannan shawara da yanke ko kuma suna nun bacin rai ne
to ya danganci wanda ka tambaya wadai watakila yawanci wanda suke goyon bayan shi Donald Trump musamman mutane wanda kaman suke aiki a masana'antun mutane kananan jama'a wanda watakila ma ba san cewa da yawancin mutane America ba san what me yarjejeniyar Paris din ke nufi ba
to madalla mun gode kwarai da gaske Malam Aminu El Yakub kenan
to madalla na gode
Albarkacin watan Ramadan, gidauniyar Indama Foundation da ke jihar Borno ta taimakawa 'yan gudun hijira da gajiyayyu da tallafin kuɗaɗe da kayayyakin abinci na miliyoyin nairori.
Gidauniyar da ake kira Indama Foundation da ke jihar Borno sun tallafa wa gajiyayyu da kuma 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar da wasu kayayyakin abinci. Albarkacin wannan wata na Ramadana, wannan gidauniya dai ta ce ta kashe naira miliyan 70 ne wajen so waɗannan kayayyakin abinci da kuma kyautan wasu kuɗaɗe. Gidauniyar ta ce sun ɗauki wannan matakin ne don tallafa wa jama'an da suka samu kansu cikin wannan iftila'i da mafi yawansu abin da ma za su sa a baka kan zamo aiki. Gidauniyar kuma ta ce ta mai da hankali ne ga mata da ƙananan yara da wannan rikici na 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin daidaita to koya waɗanda suka fara da wannan tallafi ke ji ne a halin yanzu
sai dai mu gode wa Allah kuma mu gode wanda suka ba mu
iyayenki ba
iyayena mama kuma ta je kan mara lafiya a wani guri
to ba ibinki ba
mai fina lokacin da muna gudun Boko Haram an kashe shi
ya suna ga
bukar aji kawure
daga ina ka zo
daga kawure
kawure
da wani ga
eh kamar kun taba samu irin wannan
taimako ba mu samu ba mun gode
to ga shana watan azumi ne kuka samu wannan taimako ya kuke ji
wannan Allah ya bashi da ramadan ya ba mu din Allah ya ba ku lara ku kuna san hada wannan eh na to ya sanda eh da samu rin abin daga wallahi eh bindiga ne eh ya shakara ku ne har nan
wannan rikicin
eh wannan rikicin eh wallahi
Allah
ya baka
zamu ci mun gode muku Allah
Allah saka da azumi da ka ba kina da yara nan
eh akwai yara na bakwai baban su ma sun kashe a gabana ne sun kashe ma Boko Haram ya kashe
a ba madin
eh
yanzu anan kina nan tare da naki su bakwai
eh karan mu uku anan alhamdulillah
ayan ki ba
ayan na bakwai
kuna nan tare su
eh
baban su ba
baban su babu
me yasa me shi
wannan guje-gujen mu san ne yake ba
ba ma san da yake ba
eh
yanzu da ayan ki da fito da wannan abun
za mu je mu dafa da ayana da jikoki na
da jikoki kuna tare
eh jikoki ayana bakwai jikoki na hudu sannan Allah ya muku albarka.
Haji Amina Indimi dai ita ce babban daraktan wannan gidauniya wanda kuma ta yi min bayani game da dalilin su na dokan wannan mataki a wannan lokaci kamar haka.
To alhamdulillah dai Allah ya bamu ikon da zamu zo yau a cikin watan Ramadan mu yi taimakon da azami iya abinda muka yi yau IDP camp ne mun kawo da kuɗi mun kawo da kayan abinci ba yau wannan kawai zamu ba nan zuwa sata da kullum zamu dinga fita muna raba abinci muna raba kuɗi bayan haka kuma zamu je asibituna mu rarraba musu taimako an Allah ya taimake mu zamu yadda zamu iya mu taimaka
gashi kamar kuma mai da hankali ne ga mata mene ne yasa kuma mai da hankali ga mata musamman yan gudun hijira wannan kamu
dan mata sune zuciyar iyali sune wanda za su taimaka su tabbatar cewa ƴaƴan su na nan da abinci
kamar Indimi gidauniyar Indimi tana da shirin fadada wannan taimako ne zuwa wasu jahohi ko kuma ta tsaya jihar Borno ne kadai
yanzu dai Borno ne ke cikin matsala saboda haka mun ga aikin da za a yi a Borno ba karamin aiki bane saboda haka zamu sa dai duk effort din mu insha Allah mu taimaka ma ƴaƴan Borno jama'a daga Borno muke mu taimaka dai a cire duk mutane daga cikin wahala kafin mu fara zuwa wa'ansu gari
Hajiya Amina Indimi kenan babban daraktan gidauniyar Indimi Foundation da suka mika wasu kayan tallafi a sansanonin ƴan gudun hijira da masallatai da ma anguwannin marasa galihu don taimaka wa mutane da irin raɗaɗin matsalolin da suke fuskanta musamman ma a cikin wannan wata na Ramadana Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1:17 na dare ga shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ko Kangadima ne. Ani dai wannan sunan na kasa ga rubutun dai gata-gata da kyan na gane ma tambayar da ya amma ta fito ne daga can Gaidam jihar Yobe Najeriya. Ya ce wai lemon tsami yana rage karfin namiji ne?
A'a, lemon tsami zai rage karfin komai hajiya.
To, ya kuma ce wai shan nono da tsamiya yana ƙara karfin namiji ne?
A'a, wannan duk tsami ne hajiya.
To, tunda ya taɓa wannan batun da kita waɗanne cututtuka ne ko kuma menene ke jawo lahani ga karfin namiji?
To, abin da ke kawo lahani ga namiji shine kin san abin da ke sa namiji yana karfi yanda jini ke bin duk jikin mu. Ke kawo wannan kuma mutum na da irin ciwon sukari ko wani lokacin ciwon hawan jini wanda ke sa mai koyewa a cikin jikin ɗan adam to waɗannan duk suna rage ƙarfin namiji kamar waɗanda suke da kaman ciwon sukari to ciwon sukari ɗin ne kan ƙara yawan maiƙo wanda ake kira cholesterol a cikin jiki to cholesterol ɗin yawa to jini da ke zuwa wurin jikin namiji wanda ke sai ya rage mashi ƙarfi hajiya don yanda jini ke tafiya shi ke rage man namiji ƙarfi.
To kamar yanzu misalin mutum a mai kota mashi yawa a jiki idan ya rage zai samu lafiya ko ku sai ga likita
a inda ya rage ci kuma yana motsa jiki sosai komai zai daidai amma dole mutum ya motsa jiki kuma mutum na irin ciwon nan su irin ciwon zuciya ciwon hawan jini ciwon sukari waɗannan suna rage ƙarfin namiji hajiya.
To baya ga waɗannan cututtuka da ka bayyana hawan jini ciwon sukari dinnan babu wata matsala babu abin da ke haddasa hana rage karfin namiji
to akwai dan su abubuwa kamar yawanci akwai dan su yanda suke tunani abubuwan da ke damin su waɗannan su ma suna iya ƙara rage ƙarfin na jahaziya.
To misali kamar idan mutum ya je gun likita ya yi mishi bayani ko kuma likita ya mai tambayoyi za a samu hanyar da za a magance a taimaka?
Eh za a yi akwai yanda za a yi a taimake shi kuma akwai wani abu kuma yawanci kamar maza in muka so manyanta akwai wani abu hormone da ake kira testosterone a jikin namiji. To ne shi ma in muka so manyanta yakan ragu to raguwan shi yakan rage ma namiji ƙarfi shi ma.
To
saboda haka mutum ya je likita to akwai magunguna yanzu da ake bayar wanda za su iya taimakawa amma dole mutum ya je wurin likita a duba shi sosai ba kawai mutum ya ci shan magani haka kawai ba.
Wato kamar hormone din ana iya ba mutum kwayar maganin makofin hormone din ne?
Eh ana iya ba amma sai an gwada jini a ga yanda hormone din yake a cikin jikin mutum.
To
domin aka baka yayi yawa shi ma yana da illa.
To Allah ya sauke.
Sai an gwada sosai. Kamar nan kasashen akan gwada ne a dauki jinin mutum a gwada. Aka gwada to abin yayi kasa da yawa to sai a ba mutum.
To ka akwai likita na musamman ne da za a gani ko wani likita?
Eh akwai kowane likita ne amma musamman akwai wanda ake kira su urology. Su ake za amma kowane likita in ka je wurin zai iya taimakawa. Idan abin ya tsanani ne sai ka je waɗanda suka gwanince akan waɗannan wannan shi urology waɗanda suka gwanince akan wurin abubuwan da maza ɗin akwai likitoci musamman da suka gwanince akan wannan.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja.
To
shi yana son ya san abin da ke kawo ƙasfi ne.
Abin da ke kawo ƙasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne.
To
wanda ake kira inflammation na fata.
Eh
wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan. To shine ke sa wannan shike sa shi kaga yanda yake ya taƙaiƙayi.
Akwai magani ko?
Eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙasfi ya kamata ya rinka shafa mai yanda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai ya rage yawan ƙaiƙayin. Da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da gaske.
Ana gado?
A ba a gado ba a cika gadon shi ba Hajiya.
To ƙazanta na da alaka da cutar?
Eh ƙazanta yana ƙara tsananinsa.
To
amma kuma indai mutum na da ƙazanta bai kamata kana canza kaya da waɗansu ba in kai haka za su iya kamawa.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To ita kuma malama Fadimatu Zahara Bashar Dattijo a koloro ne ko kolori to da Hawwa Abdullahi me ko gwandu ne ko gwanda ne a karamar hukumar gada suna da sun yi tambaya ne wai zazzabin cizon sauro yana da magani?
Eh akwai maganin zazzabin cizon sauro akwai shi sosai kan
hanyoyin rigakafi fa?
Eh rigakafi akwai yawanci inda mutum na akwai ana so kamar yawanci inda abin da ake cewa akwai na rigakafi kamar inda zaka shiga dan wurare da suke da abin ciwon sauro sosai akwai magungunan da ake so ka rinka sha amma kamar mutane da suke gida kana cikin su kowane lokaci to akwai abubuwan da ake so mutum yi kamar mutum ya rinka kwanci a karkashin
a gidan sauro
dinnan kuma mutum ya tabbatar kamar duk inda yake zaune ba ruwa ba ya zaune kawai haka.
Wato dai tsaftace muhalli.
Eh tsaftace muhalli kwarai yana taimakawa kwarai daga in kana wannan to kuma Allah zai iya kiyaye ka.
To mama zazzabin cizon sauro kaɗai ba ma in mutum yana tsaftace muhalli har sauran cututtuka ma zai yi maganinsu.
Eh har sauran cututtuka zai yi maganinsu.
To likita sai kuma wasiƙar Malam Yusuhu ya ce akwai wani yaro da yake yawan yin zufa ko da lokacin sanyi ne. To shi yasa yake yana son kamishin bayani shin a wannan matsala ce ko ko dai haka Allah ya halice shi?
To inda yaron na zufa kowane lokaci bai motsa jiki kawai yana zaune kawai ta zufa to akwai wannan lura.
Akwai matsala?
Akwai matsala. To inda yana inda duk lokacin sanyi inda akwai sanyi da yawa kuma ba wani guje-guje yake ba ko wani motsa jiki yake ba bai kamata rinka zufa da yawa ba. Inda yana zufa da yawa ya kamata a kai shi wani likita a gwada shi sosai.
To idan aka gwada za a gano ko menene
ne? Eh aka gwada za a gano abin da ke faruwa sannan a ba shi magani za a iya taimakonsa ai.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To shi kuma Malam Nuhu Babajo yana so ne ka mishi bayani akan wai me ke kawo ciwon tautau. Ka gane irin ciwon?
To Hajiya ni ban gane wannan ciwon tautau din ba sai dai mu bincika sannan sai mu amsa.
To malam ina fatan Malam Nuhu Babajo da wannan tambayar yana kusa kila ko akwai sunan da ake kiran wannan sun baya ga tautau din ko akwai wani suna ko kuma ni ce ban fadi daidai ba muna fatan zai sake rubuto mu wannan fili bayani
ko kuma ni ne ma ban gane sosai ya kamata bayyana mana
ka san wani lokaci yanda ake kiran wasu cututtuka wasu wuraren tana yiwa ma cuta ce da ni da kai mun sani amma da yake kuma ba inda kila a can wurin su ga yadda ake kiran cutan ka san yanda abin yake
yanda abin yake ne gaskiya ne hajjia
to muna fatan zai sake rubutowa
to muna fatan ya rubuto kai
to shi kuma Nasiri Ado a can akwatin gidan waya mai tanda 70 zuru a can jihar Kebbi Nigeria
to
yana son da Allah ka mishi bayani me ke kawo cutar zubar da jini ne daga jikin dan adam da ake ce ma hemophilia ne ko hemophilia to
da abin da ke kawo ce ma hemophilia akwai wani abu ne kin san yawanci in mutum jikin shi ya yanka jikin sa ko fatar jikin sa yawanci ka yanka za jinin sai daskare
to
ka yanki ciwon sai daskare to su masu hemophilia akwai irin abu akwai abubuwa da suke cikin jikin dan adam da ka yanke nan sai su daskare da jinin to ana kiran shi wani factor da turin da ake amma su masu wannan ciwon hemophilia ba su da wannan abin da ke daskarar da jinin
to in suka yanke kawai sai jini ya ta zuba
sai jini sai ta fita sai an kai su asibiti a da jini saboda haka in suka yanke jikin su yana da hatsari kwarai da gaske
to
yana iya halaka su ba
to ya ce ana gado
ana gadon su da gaskiya ne ana gadon su akan ba su irin magani da kan taimake su amma in dai mutum na da hemophilia ne ya kamata ya ringa lura sosai amma yanzu an so bincike amma wannan gadon su ake wannan shi factor din yake sa jini ya daskare su waɗansu ba su da daga da cikin waɗannan abubuwan shike sa jinin su bai daskarewa
to akwai hanyoyin rigakafi ne
rigakafi suka sai dai mutum ya rika hankali kada ya yanka kansa
to misali kaman yanzu mutum da farko ya yanke din nan ya zama na cewa yana fama da hemophilia din nan ya je gun likita aka bashi magani to idan ya aka san cewa yana da wannan matsala akwai wani abin da za a bashi ne ko kuma kawai kaman yanda kace sai dai kawai mutum ya rika lura
akwai shi wannan factor din ana iya ba su amma dole ya je wurin likita za a taimake shi kwarai
akwai wani magani da likita zai iya bashi na rigakafi ne ko ku dai kawai sai dai ya ta kula da kanshi
akwai magani da a bashi taimake shi amma dole kuma dole rinka kula da kanshi kowane lokaci hajjia
to Allah ya sauke
dole kula da kanshi kowane lokaci
to Allah ya sauke to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla albarkacin watan Ramadan ga karatun alkur'ani mai tsarki
Sunana Ajilatu Usaini nun sadaka kasan kamaru zan kawo muku suratul munafiqun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiquna laqaju ittahadu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahu sa'a ma kanu ya'manu zalika bi annahu amanu thumma qafahu wadbiya ala qulubihim hum la yaqfahum wa idha ra'aytu tudibuka absahum wa in yaqulu tasma li qawlihi ka annahu hutubun musaddaqa yasabuna kulla shay'atin alayhi muladu ba'dahum qatalahumullahu anna yunfaqu
Allah ya samu dace da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi sauyin yanayi amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ta birnin Paris din ko kuma wata sabuwar yarjejeniya baki daya bisa sharuɗin da suka dace da Amurka da al'ummarta da kuma masu biyan harajinta. A jawabin da ya yi a fitaccen harabar bangaren fadar White House da ake kira Rose Garden, Trump ya ce yarjejeniyar ba ta da wani tasiri kan yanayi, banda haka kuma tana gallazawa Amurkawa ne ta wajen gindaya mata sharuɗa.
Masu sauraronmu, Annan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu Amadin Grace Alera Abdul ta yana gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Diodone wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Jan. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.